والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك مرسدوا أولا يمتي نلا ربا وندي داتي دا shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijira, wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan 11 shekara ta 2000 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 196 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 197. Kafin nan akwai wani karamin littafi da ke hannuna wanda wata baiwar Allah ta aiko domin a yi mata bayanin abin da ya kunsa. Rashin sa'a shi ne littafin baya da bango. Ina jin da tsayar ajiya ne, don saboda haka ya yage ta kowane ɓangare. Amma ɗan kaɗan daga cikin abinda na samu lekawa a cikin littafin ya nuna littafin ba nagartacce ba ne. Domin daga cikin abubuwan da ke ciki akwai ɗansa do'i da salatai waɗanda idan mutum yana yinsu, wato za a ba shi ladaban annabawa guda 40. To kaga a ce ga wata addu'a ko wani salati ko wani zikiri ko wata sallah ko ma kowace irin ibada ce wanda idan mutum yayi yana da ladan annabi guda 40, ai ka san ƙarya ce wannan. Domin annabtaka duk malamai sun yarda cewa istifa'un wa istiba'un min Allah, wato zaɓi ne daga wajen Allah, laysa amran muktasaban, ba abu bane da mutum zai yi himma da ƙwazo don ya zama annabi watan wata rana. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas, inna Allaha sami'un basir. Sannan akwai wata sallah da aka ce ita kuma ana yinta a juma'ar ƙarshe cikin watan Ramadana. Wannan duk wanda ya bar salloli a baya ko na shekaru 10 ne ko na shekaru 20, akwai wata sallah zai a juma'ar ƙarshe raka'a 4 zai karanta waɗansu abubuwa da aka ambata a nan gurin, wai za ta biya bashin duk sallolin da ya bari a baya ko na wani. Haka ita ma wannan ƙarya ce, don ba daga Allah bane ko manzansa, don haka dai littafin baya da kyau a tsakani da Allah. Da abubuwan da aka ambata a ciki bidoyi ne waɗanda ba su da asali cikin addini. Allah ya kare mu. زامو تاشكاً آية تقريرة تسعين دبقوي بي الله مدفو تسعيكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
وبنجيتي الحج شيء أيكن هجي أنا ينسني أتكن أشهر معلومات وأنسوة تني سننو. Wato watan Zulqa'ida, watan Shawwal, da watan Zulqa'ida, da watan Zulhijja. Ko Zulhijja gaba ɗayansa, ko kuma Zulhijja zuwa 12 ga wata, ko zuwa 13 ga wata, kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani. Domin ayyukan aikin haji ana yin su ne a ƙare a cikin waɗannan watannin. Duk da cewa abin bai kai wata 4 ba, wata 2 ne da rabi, ko wata 2 da kwana 13, amma sai aka sa masa ashhurun tagliban. Wato aka ambace shi kamar cikakkun watanni ne. Waɗansu malamai kuma suka ce cikakkun watanni ne gaba ɗaya. Fa'idar khilafa da ke cikin wannan, idan mun ɗauka ana yin aikin haji a cikin dukkan watannin nan guda 3, abinda wannan ke nufi shi ne, mutumin da bai samu damar yin tawaful ifada ba a ranar 10 ga wata, to yana da dama ya yi a ranar 11, 12 har 13 kaɗai. Ga waɗanda suka ce daga 13 ne kawai ayyukan aikin haji sun kare, ko kuma yana da dama ya yi jinkirin yin tawaful ifada har ya zuwa ƙarshen Zulhijja. Ga waɗanda suka ce gaba ɗaya watannin guda 3 ne suka shafi lokacin aikin haji. Wannan shine samaratul khilaf, ina fata an fahimta. Amma dai zance mafi inganci wanda ya fi kusa, wato shine a gaggauta aikin alkhairi, kar a bari lokacin sai wuce. Lalle mutum ya samu ya tawaful ifada ranar 10 ga wata. Idan bai sami yin haka ba ranar 11 ko 12 ko 13, to sai dai fa mace wadda take mai jinin al'ada, jinin al'ada ya zo mata, kila ba zai yanke ba har 13 ga wata ta wuce. har sha hudu har sha biyar bai yanke ba, to ko da ranan ajirin ya yanke sai ta je ta tawaful ifada din ta. To wannan shine amfani idan mutum ya dauki magana ta biyu na fata ku. Al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj, dukkan wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni, menene farlanta wa kai? Ya je miqati ya kuma kulla niyya, ya ce labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma hajjan wa umratan, yana nufin qirani ko yana nufin tamattu'i, to ya farlanta wa kansa aikin haji. Faman farada fihinna al-hajj, wanda ya farlanta wa kansa yin aikin haji fihinna cikin waɗannan watanni, to ga abin da zai biyo baya, fala rafasa, babu shi babu arrafasu. Waɗansu malamai sun fassara arrafasu cewa shine jima'i, waɗansu malamai sun fassara arrafasu shine cewa at-takallumu hawla al-jima', ko da yin zancen jima'i din, yin wata magana da ke nuna sha'awar matarka, kai wata magana kai da ita, irin maganar da ba a yin ta sai an saki labule, to bai halatta kai ba, matukar ka riga ka tsara ihrami na yin aikin haji. Ina fata an fahimta. Wato kaga kenan babu sumbata, babu maganar ka shafe ta da nufin jin daɗi, duk wannan ya shiga cikin ma'anin arrafa. Fala rafata wala fusuka, sannan ko babu wani aiki na fasikanci da mutum zai yi idan yana cikin aikin haji. Abdullahi ibn Umar ya fassara al-fusuk da cewa shine itiyanu ma'asi Allah ta'ala, zake wa wani aiki na ayyukan sabo kowane iri. Dama can ko a kwanakin da ba na haji ba, abinda duk Allah ya haramta ai haramin sunan shi, amma haramcin yakan karfafa a cikin kwanakin aikin haji, kuma musamman ga mutumin da ya riga ya kulla ihrami din na cewa zai aikin haji, shine fala rafasa wala fusuka wala jidala, sannan kuma babu musu da juna a cikin aikin haji. Waɗansu malamai suka fassara al-jidal cewa shine al-sibab, yawan zagayya, amma musu na ni na ce abu kaza sunna ne, kai ka ce bid'a ne, ni na ce haram ne, kai ka ce halal ne, muna jayayya ne in kawo dalili, kai ka kawo dan mu duba mu ga ina bakin zaren yake, mu bunu duka, wannan ba haramta mutum ba ko yana cikin aikin haji. Amma jidal wanda aka haramta, jidal kan waɗansu al'amura na duniya, musu kan wani abu na duniya, ballantana har abin ya kai ga zagi, ballantana har abin ya kai ga wato ainihin faɗa wa juna baƙaƙen maganganu, to wannan bai dace ba. Irin yadda hakan bai dace ba a kwanakin da ba na haji ba, to kuma rashin dacewarsa yakan girma mai bunƙasa a cikin kwanaki na aikin haji ga dukkan mutumin da ya riga ya kulla niyya ta ihrami na aikin haji. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Malamai sun ce idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan, menene hukuncin aikin hajjinsa? Misali mutum ya yi magana ta jima'i amma bai sadu da matar ba, ko mutum ya yi wani aikin saɓo wanda baya cikin mahzuratul ihram, ko mutum ya yi wani aikin saɓo a yin jidali jayayya da musu. Waɗansu malamai suka ce sai mu duba mu gani, idan mutum kusatan matarsa yake aikin hajjinsa ya rushe, zai zauna cikin ihrami haka amma sai ya rama aikin hajjin shekara mai zuwa. Waɗansu kuma wato ainihin suka ce a'a, daga lokacin da aikin haji ya kare ai ya kare kenan. To amma sauran abubuwa guda biyu da suka shafi al-fusuk da suka shafi al-jidal, galibin malamai sun tafi bisa ga cewa ba sa lalata aikin haji idan ya yi yadda za a ce aikin hajin ya lalace. To wani misali da mutum da ihrami a jikinsa kuma sai bige da yankan aljihu a cikin tumutsutsun jama'a, ka ganin wani aikin fusuk da shi ko an ce wala fusuk wala jidal, ko mutum gashi da ihrami a jikinsa kuma sai ya yi ƙarya, ko mutum gashi da ihrami a jikinsa kuma an ba shi ajiyar kuɗi sai ya yi musu, ya ce ba haka ba ne, shi ba a ba shi ajiya ba, dukkan yana cikin fusuk. To idan mutum ya yi wannan, waɗansu malaman suka ce hakan da mutum ya yi saɓo ne amma bai bayu zuwa ga lalacewar aikin hajjinsa ba. Sai Ibn Hajar al-Zahiri suka ce tunda Allah ya ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, to lalle in an samu ɗaya daga cikin wannan aikin hajji ya rushe, sun zahafa da yawa. Wannan zahafar kuma tana da amfani wani lokacin a wurare waɗanda suke ba a san mutum ya yi wargi, don haka gaskiya maganar cewa aikin hajji ya rushe magana ce wadda take da ƙarfi idan an kalli zahirin nan. Magana kuma ta cewa a bai lalace ba mutum yana da saƙo, to kuma wannan wani shi ma ijtihadi ne na malamai. Wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin, kafin mu wuce manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim, man hajja falam yarkus wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu, dukkan mutumin da ya je aikin haji
bai yi rafas ba, wato maganar saduwa da mace ko gada maganar ba ta bata gudana a bakinsa ba, sannan walan ya suk bai yi waɗansu ayyukan saƙo ba a cikin kwanakinsa na aikin haji. Manzon Allah ce kharaja min dhunubihi, ya fita daga cikin zunubansa, ka yaumi wallata ku ummuhu, kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ya riga ya fita daga cikin zunubai. A wani hadisin yace alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna, aikin haji da ake kira al-mabrur, warakakken aikin haji wanda aka yi shi da dukiya ta halal, kuma ba a yi al-rafas ba, ba a yi al-fusuk ba, ba a yi al-jidal ba, aikin haji mabrur kenan, kuma aka yi shi bisa koyarwar manzon Allah, to wannan laysa lahu jaza'un illa aljanna, ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna. Saboda haka aikin haji babbar ibada ce, lalle mutum ya kasance ya yi da dukiya ta halal, domin wanda ya yi da dukiya ta haram bai yi aikin haji ba. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah, idan mutum ya je aikin haji da dukiya ta halal, ya ce labbaik Allahumma labbaik, Allah zai ansa masa. Amma idan ya je da dukiya ta halal, Allah zai ce labbaik Allahumma labbaik, Allah zai ansa mata. Amma idan ya je da dukiya ta haram, ya ce labbaik, mala'ika zai ce la labbaik wala sa'ika, ba an sa maka ba, zaduka haram, ai guzurin da ka zo da shi na haram ne, kaza kaza dinka na haram ne, kaza kaza dinka na haram, ba an sa maka ba. Da haka wato malamai da suke cewa idan mutum ya samu dukiya ta haram sai ya yi waɗansu ayyuka na alkhairi da ita, yana da lada, suna da ganganci kwarai da gaske, ganganci ne wannan matuƙa. Wato za mu kalli ibadoji ne, to sai mu raba su gida biyu don mu more wa mas'alar, mu ji daɗin bayani. Daga cikin ibadoji akwai ibadat badaniya, ibadoji wanda da gangan jiki ake yi, kamar sallah da gangan jiki ake yi, kamar azumi da gangan jiki ake yi. Waɗannan duk da gangan jiki ake yin su ba da dukiya ba. Irin waɗannan ibadojin mutumin da yake waɗansu aiki na haram yake samun kuɗi ya ci ya sha, wannan baya kawo cikas wajen karɓar wannan ibadar. Hisabin cin haram ɗinsa daban, karɓuwar wannan ibadar daban. Wani ba zai zo bai ce ai ibadar da kai ka yi ta ne da jikin da ka haɓaka shi ka gina shi da dukiya ta haram, da haka ba za ka fi ibadar ba. Kun gane da kyau? Amma idan ibada ta zanto ibadat ne maliya, ibada ce wadda da dukiya ake yin ta, kamar gina masallaci da dukiya ake yi, kamar gina makaranta da dukiya ake yi, gidan marayu da dukiya ake yi, sai mutum ya zo ya yi da dukiya wadda take ta haram, to wannan babu yadda za a ce wai ibadar ta inganta, kuma hukuncin haramun duk daban. Dan asalin abin da aka taru aka yi ibadar da shi lalatacce ne. Ina fata kun fahimta. Kuma ga wancan hadisi karara wanda za a cewa mutum ba za a ansa maka ba domin guzurinka na haramun ne. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan. Allah ya mana gaban kai. Ubangiji ta'ala ya ce: "Faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dukkan abin da kuka aikata na alkhairi, ko mun yawansa ko mun kankantarsa, Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, kuma zai ba da hisabi a kai. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fi sakratin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir wa in taku mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ko min kankantan alkhairi ko min yawansa, Ubangiji ta'ala zai ba da sakamako a kai. Shine wa tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah, Allah yana sanar da shi, dan haka zai ba da sakamako akai. Wa tazawwadu, idan za mu tafi aikin haji ku yi guzuri. Amma fa inna khairaz zadi taqwa, mafificin guzuri shine taqwa. Ya tabbata cikin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare yadda gare shi, wadansu daga cikin mutanen Yaman sun kasance idan za su aikin haji ba sa yin guzuri. Idan an tambaye su ina guzurin ku, sun ce mun dogara ga Allah. Sai su je Makka su rinka bara, sai Allah ya saukar da wannan bangare na aya, wa tazawwadu, ku riki guzuri kafin ku bar gida. Ba wani nan ku ce kun dogara ga Allah, ku riki guzurin ku kafin ku tafi. Fa inna khairaz zadi taqwa, amma kar ku manta da mafificin guzuri wanda shine taqwa. Wato kaga akwai guzuri na dukiya, akwai guzuri na tsoron Allah, kowanne ana bukatar sa. Da guzuri na dukiya ne za ka samu ƙarfin jiki don ka ci ka sha, ka samu ka iya tawafi, ka iya sa'ayi, ka iya jifa, ka shiga cikin turmutsutsun mutane ba tare da ka wahala ba. Sannan kuma da guzuri na taƙawa ne zaka samu kiyaye ka'idar fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj, duka guda biyun ana bukata, kamar da ana bukatar libas na jiki ana bukatar libas ta takwa warisan wa libas ta takwa za da sai zalika min ayati llahi la'allahu yadhakkaru shine tazawwadu fa inna khayra zadi takwa wattaquni kusurace ni ya ulul albab ya kuma abuta hankula insha Allah ce
ليس عليكم جناح أن ترتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
حديث يزو چکن صحيح البخاري دا عبد الله دان عباس الله سقال يدا غريش تون ادا لوكتن جاهلية اذا الله رباوا سنزو ايكن هجي دلون وند سكي نوان چل لوكتن اقوى وطن سمو همان كاسو واني وطن سكي تي الوكتن والجن ايكن هجي daga cikin su akwai suko kas, akwai zulmi, akwai zulmajaz, akwai kuma mijanna, shahararrun kasuwanni ne waɗanda aka san su, kamar a cikin waɗannan ne ake baje koli a duk shekara domin wani taro na aikin haji yana hada taro ne wanda yake hada dukkan larabawa wanda suke zuwa na kusa da na nesa, to dukkan wanda yake da wata haja ta sayarwa yakan fifita ya zo da ita a garuruwan da yake ganin shine fa kowanne yau, dan haka sai ake cin waɗannan kasuwanni. Lokacin da addinin musulunci ya zo sai sahabbai suka rinka kyamar, to yanzu yaya za mu je aikin haji da wata haja ta sayarwa, kuma yaya za mu je aikin haji mu ga waɗansu abubuwa ana sayarwa kuma mu rinka sayayya mu ce za mu kawo gida ko don amfanin kanmu ko don mu zo gida mu siri ba, sai suke ganin wannan bai dace da takawa ba. Allah ko ya ce wattaquni ya ulul albab, suna ganin bai dace ba a yi hada-hadar kasuwanci a cikin harkar aikin haji. Sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu wani laifi a kanku idan aka ce kun nemi falala daga wajen Ubangijinku, wannan babu laifi neman falala ta hanyar kasuwanci, ta hanyar saye da sayarwa babu laifi. Fa idza afadtum min arafatin, da haka idan kun gangaro daga Arfa, fadhkurullaha indal mash'aril haram, ku ambaci Allah ambato mai yawa a wurin da ake kira al mash'aril haram. Al mash'aril haram ko mu ce fadin Muzdalifa gaba daya ita ake kira al mash'aril haram, ko kuma wani dutse da yake kusa da babban masallacin nan na Muzdalifa a yau wanda ake kira Quzah shine kuma al mash'aril haram. Dan haka dai idan kun gangaro daga Arfa bayan kun tsaya Arfa ranan 9 ga wata, to sai ku zo Muzdalifa ku kwana. Idan an zo da daddare a Muzdalifa ba wata ibada da ake a wannan daren, kwanciya kawai ake ayi barci. Da zaran ka hada salloli guda biyu na magariba da isha'i jam'u ta'khir sai ka kwanta kai barci. Idan ka tashi da asuba lokacin sallaye, to shikenan sai kai rak'atan al-fajr kai sallan asuba. To da zaran ka kammala sallan asuba, wannan lokaci ne na ambaton Allah da istighfari da addu'a, shine ake nufi da bayan, shine ake nufi da wannan aya فاذكروا الله عند المشعر الحرام وامتى الله اولين ذلك كذا المشعر الحرام ko muce wannan dutsen ko muce Muzdalifa gaba daya. Manzon Allah da yaje ya tsaya a kusa da dutsen bai haushi ba, yace waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqi, ni kam na tsaya anan Muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne, ba a ce dole sai ka zo wurin wannan dutsen ba, ba a ce dole sai ka je masallacin ba, duk inda ka tsaya cikin Muzdalifa wurin tsayawa ne. Lafazin jam'a suna ne daga cikin sunayen Muzdalifa, akan ce mata jam'a, akan ce mata al-Muzdalifa ko mu ce mata al-Mash'ar al-Haram, in mun fassara al-Mash'ar al-Haram anan ana cewa Muzdalifa kenan. Wadhkuruhu kama adab, ko ambaci Allah kamar yadda ya shirye da ku, ma'ana irin yadda ya ni'imta ku ni'ima ta musulunci, to ku kun ku ambace shi ambato mai yawa. Wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, wa in kuntum min qablihi, in din nan suka ce mukhaffafatun min ath-thaqila, asalin sa innahu, lalle yadda al'amari yake kuntum kun kasance min qablihi ay qabla nuzulil qur'an al-karim, kafin saukar al-qur'ani la min ad-dallin, kuna cikin fatakku la din nan a farkon zance kamata ta zama, amma sai inna ta kwace mata wurinta, dan haka sai aka tura ta shiga cikin khabar a madadin shiga cikin wato ainihin ismi, dan sun yi turere ne ya ita da inna, inna kuma ta fi ta cancanta wajen sadara, kamar yadda muka faɗa a wajen wa in kanat la kabiratan illa alal ladina hadalla, waɗansu malamai suka ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, ma'anarsa wa in kuntum ay ma kuntum min qabli la min ad-dallin ay illa min ad-dallin, sai zanto in bi ma'ana ma la bi ma'ana illa, wato kamar jumla ce wadda aka yi nafi aka yi istisna'i, ma kuntum min qablihi illa min ad-dallin, ai ba abinda kuka zama kafin su karɓi Qur'ani face cikin bata. Haka waɗansu malamai suka fassara ayar shine ma'anan wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, waɗansu malamai suka fassara inda cewa kad kuntum min qablihi la min ad-dallin shine ma'anan in kuntum min qablihi la min ad-dallin, ma'ana kun kasance a da kafin saukar Al-Qur'ani kuna cikin waɗanda suke bata.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع الحساب.
Ubangiji ce thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan kuma sai ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa, ko ku taho ta inda mutane suke tahowa, wastaghfirullah, ku nemi gafaran Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuna masu yawaita istighfari a gare shi. To anan gurin da yake nufi da thumma afidu min haythu afada an-nas, waɗansu malamai suka ce bayan an zo Muzdalifa din, to ku kwana a nan gurin, thumma afidu, sannan sai ku taso ku taho, min haythu afada an-nasu, ta inda mutane suke fitowa daga Muzdalifa akan hanyar su ta zuwa Mina ranar 10 ga wata, domin su je su jefi Jamratul Aqaba, shine afidu, to ku taho ku gangaro, min haythu afada an-nasu, ta inda mutane suke tahowa, wastaghfirullah, kuna masu neman gafaran Ubangiji ta'ala, ma'ana idan kun bulo da safi za ku yi istighfari bayan kun yi sallar asubahi a Muzdalifa, mutum zai kalli alƙibla ya yawaita addu'a, ya yawaita istighfari, ko kuma da farko ya yi ta addu'a, idan can lokaci ya yi rana abin nan gari ya yi sha kaman zai waye, sai kuma ya yawaita istighfari, ba zai bari gari ya waye ba, sai kawai kuma ya taho Muzdalifa, sai bulo Muzdalifa, sai ya taho Mina. Idan ya taho Mina, idan ya zo zai zo ya jifa na Jamratul Aqaba, sannan ya yi yanka, sannan ya yi aski, sannan ya tafi Makka ya tawaf al-ifada, kamar dai da muka faɗa a jiya, duk wanda ya ga dama ya gabatar akan dai wannan babu laifi, amma dai wannan sune ayyukan da za a yi. To shi mai waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi kenan da wannan ayar, a fizo tahowa da mutane za su daga Muzdalifa zuwa Mina. Waɗansu kuma suka ce a'a, thumma afidu min haythu afada an-nas, ku taho ta inda mutane suke tahowa, ma'ana ku je arfa ku tsaya ku yi ni, sannan ku taho kamar yadda sauran mutane suke yi. Sai zanto lafazin afidu da Qurayshawa ake, domin hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari daga ummuna Aisha Allah shi kare da gareta, Qurayshawa da su da masu bin aqida irin ta su, idan an zo aikin haji a lokacin jahiliya ba sa zuwa arfa su tsaya, domin arfa ya fita daga cikin iyakoki na harami, sai su ce ai mu ma'abuta harami ne, makwabta ɗakin Allah ne, ta yaya za mu fita kaman sauran gama garin mutane mu fice daga cikin hurumi mu je mu tsaya a arfa wadda kharija hududul haram, a waje da iyakokin harami take mu tsaya, sai dai sauran gama garin mutane su je sun, amma mu muna nan a Muzdalifa, idan an yi tsawon arfa sai a zo a same mu a kwana a Muzdalifa, sannan sai a koma, amma ba za mu fita daga nan gurin ba. To shine sai Allah ya ce da su thumma afidu, inda ummuna Aisha aya ta sauka ta ce da su thumma afidu, to sai ku je ku taho, min haythu afada an-nas, daga inda sauran mutane suke tahowa, ma'ana lalle ku je ku tsayawan arfa, domin wanda bai tsayawan arfa ba da ake haji, wastaghfirullah, ku nemi gafarar ubangiji dangane da abin da ya wuce a baya, ku daina tuno gargajiyar ku ta da. In da kun tsaya anan kafin zuwa musulunci, yanzu ai musulunci kuma ya riga ya zo. Ku da sauran mutane din ne, me za ku ce ku kure shawo, ba za ku fita daga cikin harami ba, ku ba za ku je ku tsaya Arafa ba, sai ku tsaya a Muzdalifa, sai an je an dawo a same ku a wajen. Ina fatan ku fahimta. To wannan hadisi cikin Sahih Bukhari ya nuna cewa wato kamar wannan abin da ake nufi da sun ba a fito shine wancan abin da ya faru. Idan mun dauki wannan ayar matsayin sai zanto sun madan dake cikin ayar la tufidu tartib, ba tartibi take nuna ba, domin da tsayuwan Arfa da kwana a Muzdalifa wanda yake fara yi tsayuwar Arfa sannan a zo a kwana a Muzdalifa. To amma aya a can gurin ta riga ta yi magana tsayuwar Muzdalifa, fa iza afattum min arfatin fazkurullaha indal mashal haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin adh-dhalin, sai a ce kuma afidu min hadha ba'd an-nas, ku je kuma ku tsaya a Arfa. Shi yasa suka ce thumma anna la tufidu tartib, ba wai jeri take nunawa daki daki wannan ya fara faruwa sannan wannan ba, a'a labari take nunawa, ko da wancan ya fara faruwa to an so a baka labarin wannan sannan a baka labarin wancan. Kila kwanan Muzdalifa tunda bai shiga cikin rukunin aikin haji ba a wurin jumhurin malamai, in har ya kasance an kyale shi a ƙarshe wajen ambato, sai da aka ambaci Arfa aka ambace shi, sai wani ya ba shi muhimmanci. Amma tunda har aka fara ambatan shi sannan aka ambaci Arfa, ya nuna lallai kwanan Muzdalifa din yana da muhimmanci. Ina fatan kuna fahimta. Shine thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, lalle Allah ta'ala shine ghafur mai jin kai, sannan kuma rahim wanda yake mai rahama, wato ghafurun mai gafara, sannan kuma rahim wanda yake mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala. Wato kwanan Muzdalifa a cikin aikin haji wajibi ne cikin wajiban aikin haji. Shi lismani yace sai ya kwana a Muzdalifa, waɗanda aka wa rangwame cewa ba sai sun kwana ba sune kamar tsofaffi da mata. Idan suka zo Muzdalifa karfe 7 suka zo, 8 suka zo, za su tsaya har zuwa rabin dare, karfe 12 ko zuwa karfe 1 sai su tsaya su tafi su je mudan su ƙara su kwana. Dan da safe in rana ta fito sai su je su yi jifa kafin taron mutane ya zo, dan kar a zo a tattake su tunda su masu rauni mata da tsofaffi. Amma dukkan wani miji karfi wajibi ne sai ya kwana a Muzdalifa. Kuskure ne abinda waɗansu alhaji suke, kawai mutum ya je Muzdalifa da an tsaya su dare ya yi dalibobin kuɗin yan Masar da yan Pakistan, sai ce alhaji mutafi su jaka, su ba maniyyata ba ne, ba ruwansu aikin hajjin ka ya yi ko bai daidai ba, su dai su tuka ka su kai ka, za a ba su albashinsu bayan sun kammala aikin. To kaga bai kamata mutum ya biyewa waɗannan ba, dalle ne mutum ya tsaya ya kwana a Muzdalifa. Don waɗansu malamai ma sun zurfafa da yawa irin su Ibn Hazm, suna ganin ma kwana a Muzdalifa ɗin rukuni ne daga cikin arkanin hajji, don shi arkanin hajjin ya kai su sun kai biyar kenan. Wato ba kamar hukumai da malamai suka dakata cewa ihrami da sa'ayi da kuma tawafi da kuma tsayawan Arfa, shi sai kara wal mabiti min Muzdalifa, shi ma rukunin mir'a na karin hajji. Ce domin manzo Allah da yace lalle ya kwana, kuma yace a tsaya kwana bai rangwame ba sai da wanda suke tsofaffi ko mata, sannan sai waɗansu daga cikin waɗannan manzo Allah ya wa rangwame su ne makiyaya a wancan lokaci, wanda su ne suka koro dabbobi na hadaya. Akwai buƙatar da safe su je da wuri su baiwa dabbobin ruwan sha har kafin a zo a yanka su lokacin yanka yayi. Manzo Allah ya ce kuma ku tafi ku je ku kwana a Mina, ku su kwana a Muzdalifa. To da haka idan kai ma wato kana cikin masu uzuri shikenan, tsoho ne shikenan, mace ce shikenan, a'a kai akwai mata ta tare da kai, kai ne ka zanto jagoransu, mahaifiyarka ko matanka ko ƙannanka ko waɗansu danginka mata guda biyu uku hudu, kai ne jagoransu. To anan gurin kai ma shikenan sai ka bi su kaɗai, duk da cewa kai maji ƙarfi ne, to amma ba za su tafi su kaɗai ba, sai da kai, sai ku je ku kwana a Mina. Idan an kwana a Mina ba a yin jifa sai rana ta fito, a ranar 10 ga wata ɗin nan kuskure ne yin jifa kafin rana ta fito, duk wanda jifa rana ta fito jifa sa bace ba. Kaga waɗansu maniyyata sai su tafi cikin daren ba wajen ƙarfe ɗaya za su je su yi jifa, masu hakuri za su za a yi sallar asubahi kafin rana ta fito su je su yi, duk kuskure ne sai rana ta fito sannan a yi sallar a yi jifa. Kamar yadda ranar 11 da 12 da 13 su kuma kuskure ne yin jifa kafin rana ta yi zawadi, ba a yin jifa sai rana ta yi zawadi, sai ta bar tsakiya lokacin azhari. A nan ma waɗansu sai ga sun je sun yi jifa da sassafe ƙarfe 8 ƙarfe 9 wai kafin taro ya yi yawa, sun je sun yi jifa su tafi. Goro su gama jifan, an karɓa ba karɓa ba, wannan su bai shafe su ba. Abin takaici da bakin ciki, waɗansu ma za a ga malamai suke jan su a tafi da su. Idan mun taɓa ganin waɗansu sun taho muka ce me za ku je jifa, suka ce ga malamin garinmu shi yace a je a yi jifa. Aka yi muka kalla ko ba haka ba, yace eh shi yace a je a yi. Muka ce malamai ba ka da hujja. Ba ruwansa, ina ruwan shi da yana da hujja, ba da hujja, tun da ya gina mutanensa dole a tafi a kan haka. wannan kuskure ne. Jifa a ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 ba shi halatta a yi ta kafin azhar ta yi, dole sai azhar ta yi. Idan azhar ta yi ne ya halatta a yi ta, daga nan har rana ta fadi har bayan isha'i ya halatta. Waɗansu kuma sai su ɗauka da an yi magariba bai halatta kai jifa ba, su kuma wannan kuskuren fahimta ne. Cikin sahabbai akwai wanda sai bayan an yi isha'i zai je ya jifa, ba kowa. Wato wani lokacin ilimi yana da daɗi, kaga wanda bai fahimta ba sai ya ga cewa so ake daidai da azhar ɗin nan, wani sai ya je kusa da wajen ya sallah azhar cikin rana ka gan shi ya haɗa gumi. Yana jira da zarar an ce an yi azhar sai ya shiga cikin taro da layi da mutane, ai ta tumu zuwa ture shi ya ture yana jifa sauransu. Idan ka tsaya har aka yi sallan magariba ko aka yi sallan isha'i, wani lokaci har sai ka je kusa da abin kana jefawa kana bismillah, kana jefawa kana bismillah, ka gama ka yi addu'arka an tsiba wanda ya ture ka. Amma idan ka tashi da cikin wannan taron Turkawa su danne ka, ƴan bakin san su ture ka, wane ne wane ne, ka san akwai da suke tafiya wajen su ɗari gaba ɗaya irin Turkawa masu bala'in ƙarfi. Sai mutum ya zai sha wahala, kuma kai ba sunna ka dace ba, babu lada ka je ka sha wahala ka. Allah gane gamu, Allah kuma ya saka inna Allah ghafur rahim. Allah ce fa idza qadaytum manasikakum, idan kun riga kun kammala ayyukanku na haji. Manasik jam'i ne na mansak, almansak kuma yana nufin kowace nau'i daga cikin ibadoji na ayyukan aikin haji. Sai zanto tawafi mansak ne, sai zanto kwanan mina ma mansak ne, jifa ma mansak ne, yanka mansak ne, aski ma mansak ne. Fa idza qadaytum manasikakum, idan kun kammala ayyukanku ko ibadojinku na aikin haji. Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum, to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku da a lokacin jahiliya. Aw ashadda dhikra, bari ma ambatan da za ku yi wa Allah ya fi haka yawa sama da yadda kuke ambatan sunayen mahaifanku. Ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas kamar da Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa da sanadi Hassan, ya ce mutanen jahiliya sun kasance idan sun zo wajen kwanan Muzdalifa ko wajen tsayawa a Arfa, yakifuna fil mawasimi, sukan tsaya ne fa yaqulu ar-rajulu minhum, sai ka ji mutum daga cikin su a madadin ya ambaci Allah na cewa kana bi yut'imu wa yahmilu al-hamalat wa yahmilu al-diyan laysa lahum dhikrun ghayra fi ali abai. Idan mutum ya tsaya a wajen yace ni ne dan gidan wani, babana ya kasance yana ciyar da mutane da yawa a lokacin jahiliya, yana kaza yana kaza yana kaza, to ya alfari kenan, shi ma can wani sai ta kule shi sai ya ji haushi. Sai zai ce ni ne ɗan gidan wane, babana shi ne mai katuwar rumfa, mai katon akwashi. Wato idan ya faɗi mai katuwar rumfa yana nufin ana taruwa da yawa a gidansu. Mai katon akwashi wato ba mutum katon akwashi wato mutane da yawa ne, yana ciyar da mutane da yawa. Ai babana gidan takobinsa dogo ne, ba'ana mutum da ya dogo, don ba da za a gidan takobi dogo a ba mutum gajere ko ba haka ba. To dai suna yin wannan kinaya na wajen abin da suke nufi. Ai gidan mu akwai yawan toka, ma'ana idan an ce akwai yawan toka akwai yawan dafa-dafan abinci, tunda ko za a dafa da yawa to za a ba masu ci da yawa, gidan da toka sai karanci to ba da kowa ke nan. To shine abin da suke a lokacin jahiliya, kowa zai rika alfahari idan an zo Muzdalifa ko an zo Mina ko kuma an zo wato ainihin wajen tsayuwar Arfa. Sai Allah ce ba haka za ku yi ba, ku rinka ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko kuma ma sama da yadda kuke ambaton iyayenku. Shine fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Fa minan nasi, cikin mutane, man yaqulu, akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana, ya ubangiji ka bamu kyakkyawa a nan gidan duniya. Wa ma amma rabbana atina fid dunya, ya ubangiji ka bamu rabo a nan gidan duniya kadai, wato bukatun duniya yake ambata, baya ambatan bukatun sa na lahira. Allah ce irin wannan wa malahu fil akhirati min khalaq, alahira bai da rabon komai. Wa minhum, daga cikin mutane, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana, akwai wanda zaka ce na cewa ya ubangiji a nan gidan duniya ka bamu kyakkyawa, wa fil akhirati hasana, alahira ma ka bamu kyakkyawan abu, a nan gidan duniya ka bamu lafiya, ka bamu imani, ka bamu zaman lafiya, duk da kyakkyawan al'amura da yake bukata, alahira kuma ka bamu ka samu cikin wadanda za a yi wa gafara, ka tsayar da mu daga wuta, ka samu cikin aljanna, kaga alahira ma duk kyakkyawan al'amura ke. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, kuma ya Allah ka tsamar da mu daga azabar wuta. To kaga waɗannan irin su ne Allah madaukakin sarki ke su, da haka sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika, irin waɗannan, lahum nasibun mimma kasabu, suna da rabo na abin da suka aiwatar na aiki, wallahu sari'ul hisab, Allah ta'ala mai gaggawar hisabi ne. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim daga Anas ibn Malik, Allah ya kare da gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga yadda wani bawan Allah ba ya da lafiya, saboda rashin lafiya ya rame har ba a jin muryarsa sosai idan yana magana. Sai manzon Allah ce da shi, hal kunta tad'u bi shay'in, a cikin rashin lafiyar nan taku kana addu'a kana roƙon Allah ya baka wani abu, aw tas'aluhu iyyahu, ko akwai wani abin da kake roƙon Allah shi ya baka? Qala na'am, yace eh manzon Allah, ko addu'a da nake. Manzon Allah ce me kake cewa? Yace kuntu aqulu Allahumma ma kanat mu'aqibati bihi fil akhirah faj'alhu li fid dunya. Wa abin da yake cewa, ya Ubangiji, duk abin da shi ne za ka yi mu mu'aqabati lahu fil akhirah, duk abin da shi za a yi mu hukuma a lahira, kawo mun shi a nan gidan duniya dan a yi mun shi a nan gurin in huta. Duk abin da aka tanada na fushi da azaba za a yi mun a lahira, ya Allah, ya shi ya dawo nan duniya a yi mun shi in huta. Shi a tunaninsa shi ne makbarar addu'ar da yake. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ce da shi, subhanallahi la tadiku, yace subhanallahi ba za ka iya ba, in dai har a lahira an kaddar kai dan wuta ne aka gaggauto maka azabu na dan duniya a madadin wuta, to azaba nawa za a ninka maka? Ai ba za ka iya ba. Manzon Allah ce ba za ka iya ba. Afala qulta, ina ma ka ce, allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari, ina ma haka zaka faɗa a madadin wancan din? Sai manzo Allah ya koya masa abin da yake, shine yafi zama shiriya a gare shi. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wato kaga aya ta ce Allah ta ce, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wannan hadisi na Muslim yace, allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wannan hadisin cikin Bukhari daga Anas yace, allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. To wanda ka faɗa kai addu'a yayi, aya ta tabbatar da wancan, hadisi ya tabbatar da wadannan kuma guda biyu. An fahimta ko? Fa da Allah lahu, manzon Allah sai yawa wannan bawan Allah addu'a, fa shafahu, sai Allah ya warkar da shi. An gane ku? Wato abubuwa da ke nuna kasancewar sa annabin kenan, yayi addu'a nan take ga Ubangiji ta'ala ya karba. Allah ce, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Aya ta gaba,
wa zkuru llaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
بجد واذكر الله, ko ambaci Allah, fi ayyamin ma'dudat, a cikin kwanaki da ake kira ma'dudat, sune ake kira ayyamut tashrifi, wato ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 ga wata, ko kace musu ayyamin ma'dudat ko kace musu ayyamut tashrif. Akan ce musu ayyamut tashrifi saboda a wancan lokaci idan an je aikin hajji ranar sallah wato 10 ga wata, an yanka dabbobi, ba su da dikiri za idan ta mutum da suke ajiye nama, sai su yayyanka naman su yi fale-fale da shi, ta yadda baya da kauri, sai su shanya shi akan duwatsu ya bushe, kamar a yadda muke yanki da shi yanzu, dan a daɗe ana amfani da shi. Waɗansu ma har sai sun tafi garinsu da irin wannan naman, waɗansu kuma dai ko da ba su tafi garinsu da shi ba, za su ajiye shi wato ta yadda bai lalace bai dace. Miskinai da aka ba za su ɗauki kwanaki suna amfani da shi ba tare da ya lalace ba, kaga dabaran ajiyewa kenan. To tunda wannan raba naman da ake ko shanya shi da ake shi ne tashrik ɗin, saboda akan fito da shi rana dan saboda ya rana ta gasa shi ya bushe ba tare da ya lalace ba. Ina fata an fahimta. Wadhkurullaha, ku ambaci Allah, fi ayyamin ma'dudat, a cikin kwanaki waɗanda suke ma'dudat, wato kwanaki guda uku, 11 da 12 da 13 ga wata. Faman ta'ajjala fi yawmaini, wanda yayi gaggawa yayi jifa a ranaku guda biyu, 11 da 12, shikenan ya baro Mina, ya dawo Makka, yayi zamansa, fala ithma alayhi, babu laifi a kansa. Wa man ta'akhkhara, wanda ko yayi jinkiri har ya kai ranar 13 ga wata, yayi jifa a ranar 13 ga wata, to shi ma fala ithma alayhi, babu laifi a gare shi. Amma dukkan su guda biyun, da na farkon da na biyu, limanittaka, ga dai wanda yayi takawa, ma'ana ana son a tabbatar da takawa a cikin aikin haji, kamar yadda yace wattakuni ya ulil albab, kamar yadda yace watazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wattakuni ya ulil albab, ma'ana dai ana buƙatan takawa a cikin aikin haji. shi yasa akai ta mai tata wattaqullaha inna allaha tabarisa wattaqullaha wattaqullaha amma mai tata cikin wadannan ayoyi na aiki da akwai bukatar mutum lallai ya tsaya kan abinda shari'a ta dora masa ya lazanci tauhidi kar ya shirka ya lazanci sunna kar ya bid'a ya lazanci da'a kar ya samu haka ake bukata cikin aiki da shi ne tamamut takawa da a samu cikakken tauhidi da babu kura ko dattin shirka a tattare da shi tabbatacciyar tsayuwa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda mai aikin hajji zai yi ya tabbatar manzon Allah ne ya koyar kar ka je ka kama wadansu ibadoji kana ta yi baka san waye koyar da kai su ba kana je ana sayar maka da wadansu ilmin littattafai kana dauka kana karanta baka san menene abinda sauƙin sa ba kana karanta addu'a da baka sani ba ko irin mutawwihun din nasu su layi da kojan su a cikin sana Allahumma kuma kana Allahumma kaza wa kaza kaza wa kaza kana yin da kai baka san me yake cewa ba shi ma bai san me yake cewa ba yawancin su ma jahilai ne ba abinda suka sani kawai da ya dangane shi fari ne sai ce alhaji tawafi tawafi ko ziyara ziyara shikenan kai kuma sai ka bi shi kuyi tai da inda ya kamata a ziyarta da inda bai kamata a ziyarta ba da inda ya ga lokacin dutse sai ya ce wai ka tsaya a wajen wuce addu'a sai ce addu'a du'a du'a ka san mutum da yake du'a ko baka jin larabci ka san me yake nufi ya daga hannu ma na wai ke roƙo ki shi wannan yana yin wannan ne gurgudan yadda ya wahalar da kai gurgudan yadda yake ganin abin da zai samu a wurin ka da haka in ya ga sai ya kai bid'a 100 sannan zai samu riyal 100 to zai iya kacin kokari kai bidoyi 100 dan ya samu riyal 100 ba zai tsaya ya take ta akan hancin ba ba abin da ya masa zafi aikin hajjin ka yayi ko bai ba da haka tun daga gida yadda ka kashe kuɗi zaka tafi aikin haji ko zaka kashe kuɗi ka tafi umara ka tambaya kafin ka tafi dan Allah cikin mu wane ne wanda zai je aikin haji wanda zai nemi wani malamin suna yace a nan garin Maiduguri ko in dan Kano ne yace a nan Kano ko in dan Kaduna ne yace a nan Kaduna ko in dan Zaria ne yace a nan Zaria wane ne shahararren malamin suna wanda lalle an san shi da bin diddigi duk abin da zai yi abin da manzon Allah ya yi ce a ko malam wane ko malam wane ko malam wane yaje sami shi a gida yace ina son zan je aikin haji yanzu ya rike tsora wata shida dan Allah ina son ka bani lokaci in za ka yi min alfarma in rinka zuwa wurin ka a kowane mako kwana biyu ne kwana uku ne dan ka koya min yadda za a aikin haji bisa ga sunna waye ke mun waye zai je umra yi wannan kowa gani ke dan ya biya ya tafi shikenan zai je Allah ya karba ko kare karba bai dame shi ba sai mutum ya biya zai biya wa matarsa ya biya wa ƴaƴansa ya biya wa jikokinsa a kowane ma dan alfahari ce ake an rufe gidan gaba daya ma'ana da alhaji da hajiya ta daya da hajiya ta biyu in ma da ta duk dai sun tafi gaba daya an rufe gidan ba kowa a gidan an tafi umara amma ba a iya ba aka tafi ba a iya ba aka tafi sai ka je ka ga mutum ya ihrami tun daga lokacin da ya ihrami ya ban dantsan sa waje wace maka wannan ka ga mutum kamar shago sirkin dambe dantsan sa yana waje wa ya faɗa maka kawai ya ga wani suna shi ma yayi ya dauki wani garjejin tarbiya rata ya auyansa ba abin da ya masa zafi to dan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa muna ibada ne dan ta karbu ba wai kawai dan mun yi ibada a matsayin wani abin da zamu yi wa juna alfahari da shi ba in zaka tafi umara sai ka nemi wani malamin sunna ya baka kwana biyu ya baka kwana uku ka zauna ka bi diddigi a koyar da kai aikin umaran nan duka menene ihram da zaka dauka dawafi sai sa'i sai cikin an gama umara cikin minti 30 sai mutum ya umara ya gama in ba ya samu cinkoso da yawa ba na mutane to wannan abin da zaka yi sai malami ya zo maka sharhin sa ko ya ce zo yau mu yi dawafi gobe ka zo mu yi sa'i jibi ka zo menene ko da an yi wannan ya riga an gama umara to cika kaje ka aikin ka bisa ga dacewa to amma wani lokaci girman kai wani lokaci ji da isa wani lokaci jahilci sai mutum ya je ibada ko ba ta tafi dan Allah ba a maka tilas dan dole sai ka koya kafin ka iya fasalu ahlan zikri in kuntum ku tambaye masa ilimi in ku sani ba sai ka ce ba zan tambaya ba kake tambaya kawai kaje kai daga to kaga ai ba za ka yi wa Allah tilas kuma shi kuma sai ya karba ba da haka lalle muna nasiha ga ƴan uwan musulmi waɗanda Ubangiji ta'ala ke ba su dukiyoyi ko na zuwa aikin haji ko na zuwa umara cewa abin da ya fi muhimmanci da ya kamata su fahimta shine lalle in za a je a jiya da dukiya ta halal sharaɗin karɓan aikin hajin a yi shi da dukiya ta halal abu na biyu lalle kafin a tafi a samu wani masani a yi garkuwa da shi ya koya wa mutum yadda zai wannan aikin lalle mutum ya nemi wani karatu da wani malami ya akai bayanin aikin haji ya saurara in ma bai fahimta ba ya ƙara saurara ya tambayi waɗansu lalle ya ma rubuta waɗansu ababai don ya tafi da su bisa ga ilimi lalle idan zai tafiya ya nemi abokin tafiya na gari yana daga cikin abu mai mahimmanci in za mu yi tafiya ba ma lura da shi wanda a wurin magabata ba ƙaramin aiki ba ne ba idan mutum zai tafiya daga nan zuwa Zaria daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Abuja ballantana daga nan zuwa Makka sai ya ga a gurbin suwa ya kamata ya tafi yaga akwai wani malami na sunna a ba malamin sunna amma akwai wani mai lazantar makarantar sunna ko yaushe yana da duk inda akai wani karatu yana wajen in ma baka samu malami yana cikin group din ku ba ka samu wani mai yawan halattar karatu yana ciki wani wanda ya yi yaki da jahilci lalle ya san abin da yake wajen ibada ko ba malami bane ya kore wa kansa jahilci to sai kasance ka shiga duk yadda za a yi jirgin ku daya lokacin da za ku tashi har ku je ku dawo kar ka damu wajen tafiya ku tafi tare dan da wani abu ya daure maka sai ka tambaye shi wani abu ya daure maka sai ka tambaye shi sai ka yi aikin hajjin ka annabi amma idan ka je ka samu ɗan shahoriya irin naka kun san ya dawafi labbaikan ba ku iya ba ko kun iya labbaikan amma kuna surutu kun iya labbaikan kaga duk waɗannan kurakurai ne wanda muke samun kan baci ibada ce ba wasa bane ba wai yawon shakatawa mutum ya tafi ba ya kamata takawa ɗinnan da Allah ya jaddada a cikin aikin hajji mu kiyaye ta wa man ta'akkara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha ku tsorace Allah kun ga takawa ta yin ta jiki wa alamu annakum ilaykum ku sani cewa ya zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama Allah da ya ce fa man ta'ajjala fi yawmaini wato 11-12 kenan wa man ta'akkara wanda ya jinkiri har ya kai rana ta 13 kenan jifa ta farko ta ranar sallah da ake amina jama'atul akaba kada yake jifa wulalan jifa din nan guda uku lokacin da ka taho daga Muzdalifa ka zo Mina ba ruwanka da na farko ba ruwanka da na biyu sai na uku wanda daga shi zaka kama hanyar tafiya maka shi zaka jefa da duwatsu guda bakwai amma jifa ta ranar 11 da 12 da 13 ga wanda zai jinkire kai 13 duka waɗannan ababen jifan guda uku za a jefa ma'ana na farko dutse bakwai na biyu dutse bakwai na karshe kuma dutse bakwai wato kullun dutse 29 kenan 21 wannan shine abin da zaka yi idan ka jefi na farko da duwatsu guda bakwai sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a wuri ne na addu'a wuri ne da ake sa an sa musulmi addu'a a wajen idan ka jefi na biyu da duwatsu guda bakwai sai ka sake fuskantar alƙibla ka yi addu'a ka yi addu'a idan ka jefi na uku ba ruwanka da addu'a sai ka tafi ka haka zaka yi ranar 11 haka zaka yi ranar 12 idan daga ranar 12 kana shirin zaka tafi a ranar to kai iyakacin kokarinka ka tabbatar ka fita daga Mina kafin rana ta fadi idan ka bari har rana ta fadi kana Mina to Abdullahi dan Abbas sai manzon Allah ya umarce ni in dauko masa duwatsu zai jifa yace sai na dauko masa duwatsu mislu hazal qazfi kamar duwatsu wadanda ake wasa da su wanda ya raga su dora abin nan dutse akan babban dan yatsa su balla shi haka su jefa shi kaga wannan karamin dan karamin dutse ne wanda wai kukan dan yatsa ba ma babban dan yatsa ba kila dan yatsa manuniya kamar kan wannan dutsen shi ake jifa da shi da manzon Allah gani sai ce madalla bi amsali haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluw fi din fa inma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din yace da irin wannan za ku jifa kar ku kara ku kiyaye zurfafawa cikin harkar addini domin abin da ya halakar da waɗanda suka ba Allah dan abin da ce manzon Allah ya umarce ni kar ko masa duwatsu zai jifa to sai ka je ka samu wannan dan ko masa duwatsu manya manya haka tun da shi dan za a jifa kamar duwatsun more da ake wasa da su wanda ya raga su wani ba da tislifa da jema wani ma ya kan babban dan yatsa su wani Allah ya hada duwatsu din da yawa yawa ga wannan karamin wani bayan ya ga karamin da muke ji sai da dukkan dan yatsa duwatsun da madara suka jifa sai tattaro ba ma babban dan yatsa ba kila dan yatsa ne duniya kamar kan wannan karfin shi ake Allah tsine ma ya shaytan yana jifa da manzon Allah ya ce ce madalla bi amsali hasulai farhu wa iyyakum
waloni na cewa yana dariya
fa inna ma ahlaka man kana
qablakum ko hasna yawa juna wai irin
gaske irin wannan
ayya ka sami karfi
ayya ka sami ku kiyaye zuwa ku kace ban ka sami domin abin da ya halakar da waɗanda
ya zama wasa cikin
ku fawa cikin jiwa a
harkar wallahi
duk bai halatta ba ya kamata
kun zo take
da zamu waɗanda su ji mura manya mai cikin
lafiya tun da dai shaytan
zai yi wa abin da waliyan mole
da su ji ko da mun gafara
wani ba da kislifa
da ke
wani ma ya kuna mai wa wani kuma ya
tare da yadda ake karatu ya wa ka sashi mu
ba wani bayan ya ga mu guda ba so ji sai ga bai huce ba duwatsun da madara
suka haka sun fi mujahidai da yawa ba
wanda ba sai koyi kuma da addini na jefawa da
kai amma da mun
gan su da kai ne ba ya shi
addini sai mun ga cewa sun
sami wasa cikin addini
yanzu ya zaka da
kasar taki
wanda hudu a dole mu
ci shi duro mai yawa
amma da mun cewa yana da
yawa ya more ya je gaba daya musulunci
akan rushe shi
a takira Allah ma
zai kai da yaran
ai da ka sami ta ai akan sami shi ba ya kace Allahu akbar Allahu akbar sai dai ka fasara shi
yara
kamar yanzu kawai Bahaushe yazo ya ce
wallahi
Allah mai girma Allah mai girma
lokacin da zamu je
Allah mai girma da abin da
muke ji Allah akbar Allah
kar mu biye wa
kamar
kamar
oda mu wannan
ran fashi yasa kai
jahilan da ke cikin sun fana mai
wanda kiran sallah ma
dan yadda
ake karatu da duniya kasashen mu ba
an ya zan
yi da Tunisia wanda malami bai ce fito
kan da haka shi fi mujahilai da yawa ba da
wadanda mu san
aure biyu ma idan kai
ji amma da mun ga su da
fari sai su mana
sarjan sai ka cewa sun san abin da
suke kai aure biyu
yanzu ya ga
taki
wanda Allah ya dauka masa
shekaru mai yawa
amma kamal a tasir da zo rushe gaba daya musuluncin aka rushe
mutum ko ta sa
ta kira sallah ma aka gome da yaran
su kai ta gwamnati
ajari
ba yadda kace Allahu akbar Allahu akbar
sai dai ka fasara shi da yaran
kamar yanzu kawai
ba ga ilmi sanin da
suke Allah bai gani
kallon da girma
Allah bai
gani sallah ba da
Allahu
ta'ala Allahu akbar
haka ma da
aka alitta
ni na su
ya yara ta
su isirin ka game da wannan
a ce ga zai
ki kira sallah ma
zai ji assalamu alaikum
fadir ya ce
wa alaikum assalam
sai da aka goge a cikin
sallah wanda malami bai
isa fito karanta da
addini aka ce domin idan
kuka yi haka
ai ku
aure biyu ma idan kai
jari wa
ta kai kristo
kan kasar ku ba da ruwan da su ce kace
biyar aure biyu ko fitu wannan na
kasar ku ba ce
kai kasar
wannan how are you
yaya kake
a ba yaya nake
ba assalamu alaikum wa
alaikum mu shaku ta sahi
jari da ta
sahi na su
gobe su ko ta makaranta
to kuma da assalamu sun su
an shirki wannan ya zafi da su
kai ke to dokar kasa
kai ke to hudun kasa
to ga
ina da wannan bai da
wannan tsarin ka ba
da gori fari ya
muku akwai ta
da wannan ba da
Amerika ta mun
da kai shi ya san addini
hatta a littafi na koyon
Allah kake sa haka
gaji amma ka
gama da wannan
a ce ga zai mu
ya ku da fadi
zai biya ki
assalamu alaikum
fadi ya ce wa
alaikum assalam
sai da aka goge a cikin
salama ya ga farin gauta ke
ko ba
haka ce domin
dan kai haka
ai da
ga wannan addini
ba zai mu
wannan zai kuma zai ba
alfadi kasar ku ba tsararru wannan su ce
kashe Allah ga dukkan mu
ومن توكل
على الله
فلا يحزن ذلك
وهو
الله
يعلم
انكم
سلام
عليكم
ومن الناس من
يؤمن
في الحياة الدنيا ويشهد
الله
على ما
في قلبه
وهو على الدين
وإذا
تولى
سعى
في الأرض ليفسد
فيها
ويهلك
الحرث
والنسل
من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه
تحشرون ومن الناس من يعجبك قعده في الحياة الدنيا ولم يشهد الله على ما
ومن الناس من يعجبك قعده في الحياة الدنيا وقوة زنشنت زي قاية الدفية
ورجي كأرأي وجهه
إذا متن دم متن من سكي زنتي ذاك زي ما قال الكتاب ويشهد الله على ما في قلبه زي لن تشيدر دم الله كان أبنك يتكين زوجي يتلك والله أبنك جهر سينا يا بقى سينا أبن زوجي أتاك قدر دي دي ودي دي نفس كان أبن دبايكينا كي فتا دا أبنك يتكين زوجي الله سي وهو على الدلسة الحالق وميضانا أداوى نيشي أبنك wanda ta walla
wanda
zai juya baya
sa'afin
arzu
ubangiji
zai yi ta dumma da kwazo
a cikin mutane
manyu
yusu da fi
a da ke
fasayatin duniya
wa yi haka
wanda
ta wanda su
zai kaya
da ke
birge da
rayuwa
amfanin gona
wanda
mutum da mutum ne suke zance
da muka ga
magana musu bai
kadan ya wuce ta wajen
da yi shi da Allah ala ma fi
wallahi la yuhibbu
zai da shaidar
da Allah
ala ku da ke
cikin wani yasan
fasadi
yace da kai wallahi
la
abin da kaji
har sai ya fada
shi wannan
abin da zuciya
ta ittaqillah
ji tsoron Allah
dai 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 da ne
da ne da kan da
banki na ki
na ba ki
rauro cikin
zuciya amma a wajen aiki
Allah ya
kai wa Allah
kuma ka zama shirme
alhali
ba ki rauro
kana da
imani a baki
shi amma zuciyarka ta kudurce ka
ku da wallahi
na ku kai
idan da zai juya ba
ya ce Allah ka
dina na
arzi
akhazai
yake himma da kwazo
a cikin sai kawai
izza
bi yusi da fiha dan yi
abin da kike da izza
wa yi da kai
ji da
wan nasl
yanzu ya lalata
alhaq
yanzu da a cikin
gona
wan nasl
da izza
na mutane
na musulmai
dan ya wuce
ta wajen rinka shi da
cewa
ba
wallahi
la yuhibbu fasad
ba wanda ya
wanda ya ala kuwa
wannan
ya zama akhazul
izza wa idha qila
bil ismi
saboda ta mu
shi wan
mahatul
buhuja
ittaqillah
wanda ran Allah
mana
ka dena abin
da kake
na a baki raurau
amma a wajen
musulmi
ba ka dai
ba kuma ka zama shirme
ko kuma a baki raurau
kana fadin
imani a baki
amma zuciyarka ta
fice ka
zama dan
ina yawan wakil da kan mace fa idan musaba
idan kin nufi da ilmu da
shi da kai ji da
idan taska
yanzu ne za a yi wa wa'iz da sala
yanzu ne za a
yi da tafsirin ibnu jarir
ko da idan da bayan ta anta wa da ibnu da kin da idza mutaka tafsiri na cewa ibnu abi hatim
wato ba kana wanda
taska bace wajen abin
da ya zama tafsirin bil mukhiz
wato
bil hasan ayo da tafsir sai
fa hasan ayan da alqur'ani
wannan ganganin sahabbai
ko fassara ta
hadisi
te da mai tafsiri
bayan
hal akan san zuciyarsa
wurin ko ganin
ko tsammani ya ko
san mutaka
a mai sahabi wane ya
ce hadisi ya
tabbata Abdullahi
dan Abbas
sahabi wane ya ce
mai tabbata
jarir al-Qabari ya
ruwaito
makarantar
bi sai da makarantar ta
ina yawan amma samun mahallar
sa wai dan musaba
to shi yasa
wata littafi ba
dan
taska ce ta tafsiri
da kawo
haya sai kace
hata wato tafsirin
Ibn Jarir al-Qabari
Jami'ul Bayan
sahabi wane ya ce
ai kun girmama wane
da tafsiri na
cikin littafin
Abi
wani ba ta
nama taska bace
waje ibn
Abbas
Allah shi kare da gare shi
an ruwaito
daga gare shi
aya
da littafin
Jami'
al-Bayan aya
ta ibn Jarir
da maganganun
sahabbai
kuma da
ibn Abi
Hatim na tafsiri din sa
ta yi
wannan
aya dogaro
kan saukan liciyarsa
yayi ganin
ko nan ma
da dinin sa sabon
manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallam shi
a wulu ne da kira
ar-rabi
ta bi wani
ce da ne ta bi
wani dan Allah ya aike
su wato
sai
makarantar sa
ya
da makarantar
sa ai
irin ita ce
mahangan
farautar tafsiri
daga cikin
shi yasa waɗannan tafi
ba su muhimmanci
sai munafukai suke
cewa ka kawo aya
sai ka shi ba su sai
da wani
taimaka musu ba
su je sun isa
da hadu wani
ko sai sun mutu
a banza wani
a wurin kowa
aka cikin
da fada juna
na aje a
amma in sun zo jan manzon Allah
sai da
ibnu Abbas
da shi da ta gari
sai an ruwaito
da shi hadu
in na kallar
tabin Jami'ul Bayan
kai mu ibnu Jarir
Tabari
kai da kuma littafin
ibnu Abi Hatim
na tafsiri da
shi ya ce
wannan aya
da cikin mutane
akwai wanda zan kai
zai burge
ka yayin da aka kashe
wani adadi na
sahabbai har ma zai
nuna Allah da
alaihi sallallahu
alaihi wa sallam da ake kira
amma a cikin
tsakanin Makka da Madina
manzo Allah ya
inda za su
sai wa dama
wa idza ta
wannan dama
da zai zuwa baya
da akal
arkan farauta
lafazin sa
a cikin kafirai
kuma kuma
ka tabbata ba a cikin
larabci sai muna da ma'anar
al-mashin
su ba su
tafiya
gida sun taimaka masa ba
an ga da
sun isar da sakon shi ba
sun je su
mutu
da ladina amanu idza nudiya
lis salati haka suka
rinka faɗa
a cikin
amma in sun zo
ga manzo Allah
yana zuwa
da annabi tafiya
ai muna tare da
kai a tsada aminka
sannan yana
zuwa da ma'anar
aiki din
ka wallahi kai
mun da sa'a ya kuma
wallahi kai ka
gane kai ka
shatta
wa man arada al-akhirata
wa sa'a laha
ce wa lalle
da ya hawo
da bota da
jiki da burge
ta ayyuhum
mashkura
sannan
har ma zai da
rinkuwa da Allah
yi shi Allah
da ma'anar ka
zabura da
amma ka tuto
ruwa a lattu sai
sa thumma adbara
inda za a
samu dama
wa idza
tawalla fa
qala zai zuwa
ba da al-akhirata
wannan
da ta
asa
yana
zuwa da ma'anar arfi
daban-daban
da yana
zuwa da ma'anar
al-mashyu
wallahi
da zai fasaha
an gannan
ta ayina zuwa da ma'anar kwazo
kada ya ayu
halladina amanu
bi zalika
da salati min yawmil jumaati
fat awlo kaza ke cewa
fa dan annama
asna
da majnun
mu'azzal
al-kafani
as-sa'im
wannan
yana zuwa da ma'anar
mai
wala kanama
afu wala
kanama
as'a li majdin
mu'azzal
wa man arada al-akhirata
wasa'a laha
sa'aya ha
wa as'a
la
kana kwazo
da himma
dan saboda abu kaza
da abu
kaza
yana zuwa
da sa'ar
zabura da
mun aka zabura
a cikin kasa din
ya mun adbara
ya fi a
fa hala
fasada
wa kana harsa
wa nan rabbuka
din lalata
amfani wa idza
ya lalata
sa'a
an nashar
wa dabbubi
haka Abdullahi
ibn Abbas ya fassara
kamar da
ibn Abi Hatim da
yaro ji cikin littafin
sa nan sa'ai na zuwa da
wannan da cikin da kai
kuma malamai
na tarihi
ya fassara
li yusra bi
ha wa
zikra wa
law anna ma as'a li majdin
mu'attal
wa ma yake
kona amfanin gona
wala atlub
qalil
min al-mali
walakinnama
as'a li majdin
mu'attal
sai je aikin
su majdin
asanadiya
aikin saban
wa sai
asami na
da ina kwazo da
himma
dauke shi
da abu kaza da
abu kaza da sakamakon
haka
kaga
amfanin gona
zai karanci
sai mun
ga gaba
da su cikin kwazo
da an
fayyus da
bi sai ma'anar
sa'atil
ardi ne fasadi
wa yuhlik
al-ardh wa an-nas
wallahi
la la
fasadin
gona
idza
lalat
Allah
al-rasul wa
al-dabb bi
kamar da Allah
da haka zai fassara
kamar da ibnu abi
hatim mutun ya linka
yiro da
isa da cikin
tafsir
wanda da cikin
da isa
na mai
wa na tabi'i
ya fassara
ji da isa
wanda yake
da wa yuhu dukkan
da musu
ya kasance yana ji
da wata ne
da wa
zuwa yake ne
ko na amfanin gonan
mutane ji da cewa
lalle imanin da yake
kai
a'a abin da
yake shi ne abin da ya kamata
a yi wato da shi
saboda
da yake da kafirin suke
kai a sanadin
da yake mutan
fantar da
ya kame ruwa da suke
kai
sai ayyukan
da'a da yake
kai a sakamakon haka dai da wannan gonar ne kace da kisan dabbobi saboda ayyukan da ba da kallon sako shine ma'anar da Allah ce walillahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin fasad man kana bi izza falillahi izzatu to bai kalci al izza kana izza da nafsi mahmuda mutun yana da shi da isa shine al izza mumma ba an kale shi da isa kaje an ce iri biyu wato a shi da isa wa izza bil idan mutun ya kasance yana shi da isa ne dan fa haba kike da iman izzatuhu shi da cewa lallai imanin da yake kai masubatun bil shine abin da wannan isa ko shi da sama da isa da kafa a wurin da bai da mu dukkan mata da raziyar akida da mutane shine sai a fada ayyukan ta da yake shin shine abin amma shi yana son ya fada mu ya rinka shi da isa da shi sama da ayyukan sako da mata aika mai da wani ke cewa wani dan ga lati wurin da Allah ya zato da rasulihi wa da mu'minin man kana qawlukul izza walillahi sun farko ce mu ga dama da kuma izza ce wanda ke mu din mun fada izza kuma ke mazmuma izza ba a kyale ta ita kadai sai ka ga an ce a wato ba har an zanta da izzatu bilal ismi wajen ne sun fada sun ce bai ga dama mu zanta mun da Allah sun sanar da shi wajen waye da fada ku su kisa duk mutum da gaskiya za su jawo shi yayin ta jawo musu dauri ta jawo musu kisa ba har ka buje annan wala indi Allah ce shiriyar manzon Allah ya da jama'a ya da shi ya shi ya da marzatillah dan nan ya da ku ji da ku da dan nan ya da ku wallahi rafuqu bil ibada Allah ku ji ta'ala rafuqu bai tawfiyi da bil ibada dan nan da bai wannan zuwa ne ce Allah ba nan da shi da wa min annas yayi ga bayi mai misri nafsa bayi kafare da bayi sayar da kan to sai dai bayi ka bashi Allah dan ne amana da tausayin Allah ne ku ya yarda duniya ke ke rinka saukar da ruwa sama ko ne kin suna jika ya fito wajen isar da abin farkin manzon da Allah ya zama mai tsayi da yan waya da sai rike ruwa sama duk abin da wannan ya kasance mu ne ya shiga kafare ya ma Allah ne sai ya musu kuma ne kadai inda ya gaskiya ce wannan suka ce al-shiriya da Allah zai yada al-ahdiyya Allah ya yi nasu al-ahdiyya marzana bayin mun yi dabbu mun yi shi ga mun dabbu nan mun yi dabbu ta ala mai jinna wa raqufun bil ibad lalle mun ji ta ala ra'u mai tausayi bil ibad dan ne bayin wannan mun ji Allah ma nan ne ta mai tausayi ne ka bayi ka bayi ka bayi ka bayi to sai dai bayi ka bayi sun amfana da tausayin Allah ne kada ne ta duniya sai ya rinka saukar da ruwan sama gone ke suna jika ya fito musu kullai su sama a yanzu bangare na tausayin sai inda ya gina wanda sai rike zuwa sama wannan ya shafi mu ne ya shafi kafare amma a lahira sai mu ne kadai wanda ka tsira wadanda suke ya al-ibad a nan gudun al-ahdiyya ce na al-ibad al-ahdiyya ma'ana bayan nan sa ne su ne bayi ne ne ya ta'ala bai shi ne ala al-mahajiraki يا الذي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بما كثر دم على السفاه ينا نفي الاصول والنصوص هو الوداع ونعم الزمن اللافيا هو السلام والبركه هذا لن يكون ko mun ce as-silma ko mun ce as-salmu ko mun ce as-salamu kumun bala takulu liman qa'ilikum salama a wata kira kana ce as-salama da kuma ma'ana ko mun duk da ko ce ma'ana ko da yake sun mu ake amanu ya wuce abin da kai imani ko mun ce abin da kai kamu waraka a wata kira da yawa anan gurin ba da kudu kuma bi ka in da an tsara shi da waraka da yawa kuma an fassara azmi shi da musulmi mata kasara duk ma'anar musulunci ne zai zama waraka ga sulhu waraka daga azaban Allah ko alwaraka da wato neman zaman lafiya ko assalamu waraka za a yake shi haka ma'anar waraka sai da ba za a kwace dukkan mun ce azmi ko mun ce assalmu ko ma mun ce cikin waraka lafiya ko kace wala takulu liman nasa ilaykum ya Allah wata kira ta ce
al-salama
wannan min babit
tafana
ko min kisa ko ta ana kalimatu billahi take da shi ko ta abinda ke zama lafiya ba da ce abinda ke da shi waran
in hakikanin ma'ana ta da
yawa yana da zama lafiya to ko zama lafiya tabbatacce
fasara da waraka
sai kuma a fasara shi da musulunci
aminci
ku zo mun zama lafiya
zai zanto waraka gaba
musulunci
waraka
da
fasara gaba daya
waraka
daga
musu da
farko
kada waraka
da kaura ta kaujin
musulunci dan
an zo ya maganganun ki
da kullun
waraka
da ba za a yi
kanku na gabbai din
da kar ku bar daya
ku lofi
sai ka
kar ku
shiga cikin waraka gaba
daya
ko ka ce
ku bar daya akan musulunci gaba daya
duka
ku ji da zamu
da yawa da kuma
magana ta baka
za ku furta
wannan min bai
tafsir billahi
duka tafsirul
kalimati billahi
وتفسر
كما
لا دخول
في فانك
ولا تدخل
حقيقه
ما انزل
ينا
زمالا
في
زمالا في
تبتت
بايا
ودان سانيوي
ودان با
منزل الله يدوس
cikin
انه لقد
شكه cikin
زمالا في
لله شيء
دان اغري في
المسلمين
مكيد مبين
كومبوي
kwan
kwadin zalar
kar
wanda ke kaura
mai daga kan
musulunci min ba da ku
da kullun ku na
zuwa da kar ku bar daya
fa ala mu ku
sai cewa
kar ku bar ana
Allah akan
bidin
kar le
Allah ala aziz
ne duka
kullu yi
dunce istizab
kulli
magana
ne baka
ku ga furta
ai
daga ba
abin da ke ga da
duk ya kasance
hakiki
wanda ke sani
kowane abin da
shi ne ma'anar
kullu ba
abu ba
shi ne ga
sama da
wala sunaye
wanda suka fara
kar ku ji za ku bi hanyoyin
shaytan domin idan
aka ce wasi
ana nufin wanda ba
abin da hanyoyi
wai ba manzon Allah ya
dubi ardi wala
innahu lakum
aqim mubin
lalle shi
ya da kullu shi
ya aqim
mubin
mubin kuma boye
wanda yake sanya
kowane
abu a inda ya
dace ku kuka zame daga kan hanya
idan ka
aka ma da
ku kuma
yi na sai haifa
maka da ma'ana shi
da dalilin
to muku
ya baka ma'anar
izza
hakiki
ya baka ma'anar
shi Allah azu
hukum
lalle
Allah azu
wato
mizzatuhu
la taktadi
hajawin
wani mutumatuhu
ala yaktar
da ba'a da ke
kawara
hakiyu
mutumatuhu
ko
wanda yake
wato
babu abu mafi
daga da
izza sai
da hada
sunaye wadanda suka dace
da kuma
shi Allah izza su
babu domin
idan aka ce aziz
ana nufin
wanda ba a
wanda yake
hikima da dabara
shay'un fil ardi wala
ba wai
dan idan aka ce hakim
kawai
yana da ashiya
a fi mahallin
hikima
ne zai
ku wanda yake sani
da shi in
bai hikima ba zai ke fita ba
to sai aka ce
aziz idan ka hada su guda biyu kuma
sai su haifa
da ma'ana ta uku
ma'ana
izza rubin
ya baka ma'anar izza
babu
ya baka ma'anar hikima
hikimar
uku
ai su gobe
sai su haifar da
ma'ana amma izzar mutane
izzatuhu
din mai izza ne
bayan
zalunci
hikimatuhu
la kadima
bi dhafan
wa khawar
zalunci
din mutane
din mai
kowa da yake
mutane
izza
izza ce ta sa yi
hikima ko
ragunci ce zalunci
ragunci ta sa yi dabara dan ya
zalunci
hikima dai
Allah izza su
babban gije ta ala
izza
da tun mutane
da tun
hikima
wa dabara
makarutun bil izza
ba wai
dan ne ma'anan
kawai
yana cikin
min ba da mata
a cikin bayyana
fa alamu
ku kuta daga
cikin da shi
in bai hikima
ba zai ji ba
wani ba za ku ji
awai
bai karanta qur'ani ba
bai da ilimin da ba
yaji wani
ana
izzar ubangiji
ya ayyuhallazina
amanu
ittaqu fi sirri kafa
hikimar sa
wala tattabi'u
ragwati shaytan
innahu
lakum aduwwun mubin
fa in
zalaytum
min ba da mata
a cikin
bayyana
sai ku
fara da annabawan
Allah ghafurur rahim
kai
zalim
dun mai hikima da
cikin mutane
izza ce ta sai
wannan bai dace da
cikin Allah ne
ragwanci ta sai dabara
da Allah cewa
gafuru sunan shi Allah
to ubangiji
ta ala
izzatuhu makarunatun
bil hikma
wa hikmatuhu
makarunatun
bil hikma
shi ne ba
na tumin ya duba
fa in ba
ba da ba da
ba
da ba da
fa alamu
anna Allah azizun hakim
wani bazar ban kawai
shi ne
bai karanta qur'ani
ba ya dubu
ya dubu
na karanta wannan
aya
ya ayyuka
idan kuka kauce
bayan
shari'a ta
zo wala tattabi'u khutuwati shaytan
innahu
lakum aduwwun
mubin
fa in zalama
yalmatu
lakum
kauce
bayinat
duk wanda ya
fara mu
annabi ya
so ai ba
ka ko ya so
a saba masa
ya so a saba masa
Allah
ba ya so a saba
masa
kamar yadda
ya ce zan
kauce bayan shari'a ta zo muku
tare cewa
gafuru sunan
Allah
rahim sunan
Allah aziz ne
wato mai kiza ne hakim ne ko mai kima ne
a ce maganar Allah ce
wannan ya so a saba
mutum ya duba
fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat
ma'ana
fa alamu anna Allah azizun hakim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne
yace ba in ka dauki gafuru da
kai wanda ka kai inda bai dace ba sai ya zanto
ba shi
dan kalmomin
ba idan ka dauki azizun
hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto Allah mai
ba'da sabawa da juna
ba ba ya zama ya kalla ta muku
ko shi ba
duk wanda ya faɗi haka ya so ai masa da akwai so a sa
saboda ka tana abin da muka
fada
da dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma
amma idan ko shi ba ya shiriya ta zo muku fa alamu anna Allah azizun hakim ko sani Allah aziz ne wato mai izza ne hakim ne ko mai hikima ne wannan ya so a saba masa ko ya so da masa da'a ya so ai masa da'a ke ma'ana kowace kalma ta dace duk da cewa Ghafurur Rahim sunan Allah ne amma Azizul Hakim shi ma sunan Allah ne amma in ka dauki Ghafurur Rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto ba su imacin da sauran kalmomin ba idan ka dauki Azizul Hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto babu sabawa da juna ba sabo da juna tsakanin shi da sauran kalmomin da ke wajen shine fa alamu anna Allah Azizul Hakim sai mu dakata ana abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum.